الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sayan wa da Allah gafarce ni makon da ya wuce na yi tafiya kuma ga ce na zo a makare sai hakuri saboda nisan wajen ne ko kuma mu canza ranar a bata a kabar ɗin ku so malam ya ce wa kullu hala وكلها أي الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر آحاد نن بياننا أكن هكونش أخبار الآحاد من حيث الثبوت بني نن كما يندي فتا أدنى من حيث ما تصيب نفر قوتكنا domin wannan matsala ce kamar yadda nace a ƙarshen wancan darasin daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da usulin fiqh aka shigar da su cikin ilmin mustalahul hadith shine al hadithul ahad yaya matsayin sa yake wajen kafa hujja da shi kafi ne ko kuwa ba kafi bane wato bi ma'ana da ka san aka in ka zo tartibin abinda ta ce wannan saboda tartibul adilla tartibin dalilai me yasa malamai suke damu da tartibul adilla saboda idan aka samu dalilai sun zo sun yi sabani da juna kuma ba zai yiwu kai jam'i tsakanin su ba to dole ne ka ga wanne zaka kaddamar wanne zaka jinkirtar don haka suke magana akan matsayin akhbarul ahad ta wannan janibin idan mun san yanzu alal misali abinda mutum ya je mubasharansa yana da yaqini akan sa ko ba haka ba yana da haqqul yaqin akan sa dan shine ya gogayya da abin amma abinda aka zo aka gaya maka abinda mutum ɗaya ya zo ya gaya maka daban yake da abinda mutane da yawa suka zo suka gaya maka ballantana ma kuma a ce mutanen nan za sun kai hajjin tawaturi da shari'in da muka kawo akan shi akan alhadithul mutawatir ko ba haka ba to yanzu shi khabarul wahid wanda mutum ɗaya ya zo ya kawo maka ko mutane biyu ko mutane uku ko mutane hudu matsawar dai ba su kai hajjin tawatur ba shine muka ce al-ahad ko to yaya matsayin abin da suka gaya maka yake shi ma za ka ce yufidul ilmi ne ko kuwa zai baka qat'i a cikin zuciyarka cewa wannan labarin haka yake tabbas ba ƙarya ba kuskure a ciki dan dama ihtimalin rashin gaskiyar labari ta fuska biyu yake zuwa masa in ma ta fuskan cewa ba gaskiya bane ƙarya ne ko kuma gaskiya din ne amma an samu kuskure wajen riwaya to idan ya zamanto cewa baka da wani ihtimali yanzu kaga idan kai ne kaje kai abu baka da wani shakka akan cewa abin nan ya tabbata haka yi haka idan aka kawo maka ta jihar tawatur mutane masu ɗumbin yawa wanda yake ba zai yi a ce sun yi ittifaki wajen ƙirƙiro ƙarya ba ko wajen kuskure a cikin riwayar nan suka baka labari shi ma kana da ilimi na larura kan cewa wannan abin gaskiya ne baka buƙatar ka ce sai ka nemi dalili akan wannan to amma idan mutum ɗaya ya zo ya gaya maka fa ko da mutumin nan adali ne ya gaya maka ta yiwu ya zamanto ya yi kuskure ko ba zai yiwu ba tunda abu sha'anin kuskure abu ne wanda yake masumi daga kuskure in ba wanda Allah ya asama ba in ba wanda Allah ya kiyaye ba su ne annabawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kawai masumi kan abin da zai faɗa amma kowane ne komai gaskiyarsa ja'izi ne ya zamanto ya yi kuskure a cikin maganarsa to idan akwai wannan tajwizin kaga ko da ya faɗi magana kana da tabbas ya faɗa ka gaskata wanda ya maka riwaya daga wajensa amma duk da haka a cikin zuciyarka zaka kawo wannan halaccin cewa ta yiwu ya zamanto yayi kuskure, ta yiwu ya zamanto wata shubha ta zo masa abin ba haka yake kamar yanda ya faɗa ba, ko ba haka ba, ko da komai kankantar wannan. To idan ya zamanto cewa ba wato kana 100% abinda take 100% akan gaskiyar sa, to shine ake ce masa qat'i a yanke yake. Kamar in aka ce maka 2 a tara da 3 5 ne, kaga wannan qat'i ne, ilimi ne na larura, ba ka buƙatar ka ce a kawo maka hujja, babu kaulani a ciki, ko akwai kaulani. To amma idan wani yazo ya gaya maka, yanzu muna zaune, wani yazo ya ce mana ai abin nan gashi a cikin sa'an nan, a yanzu din nan a kwamiti din zakka ana raba mutane 100,000, a yanzu din nan yazo ya faɗa a kwamiti din su malam ana raba 100,000 a yanzu. Kaga idan muka ji maganar sa, gashi kuma mun san shi, tare muke sallah da shi, ba mu san shi maƙaryaci ba, ajali ne. Yanzu yaddar da zamu yi ta yi daidai da yaddar a ce mana 2 a tara da 3 daidai yake da 5, domin ta yiwu ya zamanto cewa shi ma ba gani ya yi ba gaya masa a kai, ta yiwu wanda ya gaya masa ɗin ba daidai ya faɗa ba, ta yiwu ko ajali ne ta yiwu ya yi kuskure. To saboda irin waɗannan ta yiwu ta yiwu ta yiwu, shi ya sa zamu ce wannan baya ba da alƙaf'i, baya ba da yanke, baya ba da mi'a fil mi'a. Idan muka ce mun yadda da shi saboda mun yadda da gaskiyarsa, za mu ce watakila 90% wannan maganar haka take, amma za mu ajiye dai 10% kan cewa ta yiwu akwai wani ɗan kuskure. Kai ko da 1% ne in muka ajiye bai zamanto ƙafi'i ba. To wanda yake bai zamanto ƙafi'i ba shi ne suke cewa yufidu dhannir rajih. Da amma mutumin da zai zo ya gaya mana, mutum ne wanda yake masturul hal, ba mu san shi ba, ba mu jarraba shi, ba mu tabbatar da cewa adali ne ba, kawai dai wata ran dai muna ganin sa, dai wani lokaci za a zo a yi sallah da shi, amma ba mu sani ba adali ne ko ba adali bane, mustaqimi ne ko ba mustaqimi ba, watakila bai zai da zuwa garin ba, masturul hal kenan, ba a san shi ba. In ya zo ya gaya mana magana, kaga za mu ce ta yiwu gaskiya ne ta yiwu ba gaskiya bane, watakila za mu bashi a 50% 50% gaskiya ne, 50% kuskure ne, ko ba haka ba? Amma wanda yake to wannan shine ake cewa mun bar shi a bisa shakka. Shakka shine ittiwa'ul ihtimalai. Ihtimalul qabul ko a karba ko a watsar duk daidai suke. Idan kuma ɗaya janibin raddi yafi yawa shine wanda mun jarrabce shi, mun gaishi maƙaryaci. Ya taɓa mana ƙarya ko ba maƙaryaci bane, amma ya taɓa kawo mana labarin sai muka je muka same shi a inda ya faɗa ba haka yake, bai fahimci abin ba, ko bai kiyaye shi yadda ya kamata ba. Gaskiyar da ke ciki kaɗan ne, amma yawan abin da ya faɗa kuskure ne, duk da yake ba mun san shi ba maƙaryaci ba ne, amma ya tashi magana baya riƙe, baya fahimtar abin da ake faruwa har ya zo ya bada labari. To kaga idan irinsa ne ya kawo mana labari, idan shi ne ya zo ya faɗa mana, yanzu ma ya ce za mu zabura mu tafi mu je kwamiti ɗin zakka mu je mu karɓi wannan kuɗin, saboda mun riga mun jarabta kan cewa sau da yawa watakila da aka ce kwamitin zakka shi ba kwamitin zakka ya ji ba, shi abinda aka ce ana yi a gidan gwamna ne, sai shi ya ji cewa kwamitin zakka bai riƙe labarin yadda ya kamata ba, kaga sai inda mun je sai ya harba mu. To wanda muka jarabta shi a haka, kaga mun rinjaye da janibin rad. To wannan shi ne zamu ce masa abinda ya kawo shi wato waham ne kawai, yakin tata ne ya faɗa. Saboda haka dama maratib ɗin guda 4 ne, alwaham ko kuma za ka iya cewa 5 ne, abinda ka san ƙaf'an ba daidai ba ne shi ne jahal kenan. Sannan alwaham shi ne ya zamanto ka ƙaddamar da ihtimalul marju, wato abinda yake ba shi da wani asasi na dalili. Sai kuma ashak shi ne ittiwa'u tarafain. Sai kuma azzan shi ne ƙaddamar da janibin rujihan, azzanun rajih kenan. Sannan kuma al'ilm shi ne wanda yake baka ko shakka, baka tajwizin natsizinsa, baka halatta cewa kishiyar zaman tukan cewa ya tabbata. To wannan suna binciken wannan, kamar yadda nake, me yasa suke malaman usulul fiqh suke binciken wannan? Me yasa suke binciken wannan abin nan a hukuncin tartibin al-akhbar? Saboda tarjihi, idan aka samu sabani, idan aka samu hadisi mutawatir, aka samu hadisi wanda yake ahad amma waɗanda suka ruwaito su sun kai muntaha wajen aminci, wanne za a kaddama? Al-mutawatir. Idan aka samu hadisi wanda yake thiqa ya ruwaito, wanda muka ce hadisin irin wannan yana yufidu dhannur rajih, sai aka samu wani kuma ya ruwaito wanda yake masturul hal ne, wani hadisi za mu kaddama? Hadisin thiqa. To abinda sa suke bincike akan wannan kenan. Malaman hadisi suna bincike ta wannan saboda malaman usulul fiqh sun sa shi a cikin babin riwaya, dan haka su ma suke kawo shi taklilan ga mabahis din wannan fannin, amma asali baya daga cikin wato gundarin mabahis din ilmi mustalahul hadith. To malam yake cewa wa kulluha ay al-aqsamul arba'atul madhkura siwa al-awwal wa huwa al-mutawatir ahad, wato da al-mashhur da al-aziz da al-fard ko al-gharib dukkan su ahad ne, jam'u ahad af'al kenan, al-abin nan ala sigati af'al daga cikin siyar din jumu'u ko jumu'ul qilla. Wa yuqalu li kullin minha khabaru wahid, kowanne daga cikin su ana ce masa khabaru wahid, ay khabarun yarwihi rawin wahid, la ba hadisi ne wanda rawi guda ɗaya ya ruwaito shi. Wa khabarul wahid fil lugha ma yarwihi shakhsun wahid, abinda ake nufi da khabarul wahid a lugar larabawa shine abinda mutum ɗaya ya ruwaito shi. Wa fil istilah ma lam yajma' shurut at-tawatur, a istilahi kuma shine dukkan hadisin da sharuɗan hadisi mutawatir ba su taru a cikin sa ba. Saboda haka al-ahad khabarul wahid kishiyan al-khabarul mutawatir ne, wato bi ma'ana naqidun sa ne, su biyu ne, domin al-khabar imma dai ya zamanto mutawatir wa imma ya zamanto al-ahad. Wa fiha ay fil ahad al-maqbul wal mardud, to nan shine taqsimi na karshe da Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya dena taqsimin hadisi. Mun ta Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya kassama hadisi ta fuska uku ko farkon darasin mu. Wace ce ta fuskar farko? Na'am, a daga murya mana, a daga hannu, wanda ya sani ya daga hannu. Na'am, da duban hay turqu usulihi ilaina bi i'tibari turqu usulihi ilaina, ta hanyar ta hanyoyin yawan hanyoyin da suka zo shine muka gama taqsimi na biyu fa. Na'am, bi i'tibari man taha ilayhi sanad, idan muka duba sanadin hadisin da muka kwararo sanadin, maganar gawa ta tike, mun ce idan ta tike ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine marfu, in ta tike ga sahabi fa, in ta tike ga tabi'i maqtu. Kaulan yaji an ce wani ya ce mursal ko maqtu. To wannan taqsimi na uku kuma fa menene taqsimi na uku? Na'am, bi itibali alqabuli warrad, wan kaduba ka gan shi hadisin zaka iya kassama shi, akwai hadisi wanda yake maqbul, akwai hadisi wanda yake mardud. To hadisi wanda yake maqbul wannan taqsimi na qabul warrad, amma shi kuma an kebance shi da al-khabarul wahid ne, al-hadithul ahad. Hadithul ahad shi aka kebance da cewa akwai al-maqbul wal mardud. Me yasa haka? Me yasa al-mutawatir ba shi da maqbul wal mardud? Na'am, saboda shi al-mutawatir asalin tasawurin sa ma daga cikin asalin ta'aritin mutawatir la yahtamilu al-rad, dole maqbul ne, tunda a cikin asalin mutawatir ne muka ce asalin sa yarwihi al-adad al-kathir tuhilu al-ada tawatu'ahum ala al-kadhib, ko ba haka ba? Saboda kaga a cikin ta'aritin nasa ma ya mun kore kan cewa za a samu mardudi a cikin sa. Al-hadith al-mutawatir da'iman maqbul. Saboda haka taqsimin hadisi zuwa ga maqbul wal mardud wannan ya kebanta da al-hadith da al-khabar da khabar wahid ne kawai. Wa fiha ayat al-ahad al-maqbul wa huwa ma yajib al-amal bihi inda al-jumhur, abinda ake nufi da al-maqbul ismu maf'ul min al-qabul, ismu maf'ul min al-qabul wato wanda ake karba, abinda ake nufi ay ma yajib al-amal bihi, abinda yake aiki da shi yake wajaba, ba abinda yake nufi shine wai kan cewa ma abinda aka tabbatar da kan cewa gaskiya ne mi'a fil mi'a ba a'a abin da yake wajaba ai aiki da shi abin da yasa kuwa saboda duk in zaka samu wanda yafi kowa gaskiya idan ya kawo maka magana kai ya zaman to kan cewa yayi kuskure to sai muka duba muka ga Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu aiki a cikin halin irin wannan tare da wannan ihtimalin kuskure din shine a wancan darasin nake kawo muku misalin da yanke hannun barawo Imam Shafi'i ya kawo wannan a cikin misala idan alkali barawo yazo aka yi ma alkali shaida aka yi shaida a gaban alkali adalai biyu suka yi shaida akan cewa wani yayi sata kuma satar ya zamanto ta kai nisabin a yanke hannunsa kuma da jahilzi sharuɗan sata sun cika zai yanke hannunsa ko ba zai yanke hannunsa ba wajibi ne yanke hannunsa amma ba zai yiwu a ce wa'annan adilan guda biyu sun yi ƙarya ba zai yiwu a ce sun yi kuskure wajen shaidar su ba to amma saboda an san su adilai ne mun rinjayar da janibin yarda da maganar su bisa janibin raddin maganar su da a ce ba su ne suka zo suka kawo shaidar ba waɗansu ne wanda yake ba adilai ba to kaga a nan wajen sai mun rinjayar da janibin watsi da shaidar su bisa karɓa to ka gani Allah ya wajabta mana ni aiki da wannan shaidar tare da cewa a nan wajen alkali yana yanke hannunsa ne ba bisa yaqini ba bal bisa az-zannur rajih ya rinjaya gare shi cewa waɗannan mutanen gaskiya suka faɗa amma baya da yaqini akan cewa ba su gaskiya a binan ba yaqini gare shi ba akan cewa shaidar ta su tabbata ta take gaskiya ce to saboda Allah madaukakin sarki ya sa mu mai aiki da az-zannur rajih shi yasa aka kira al-maqbul shine wanda yake yajibul amalu bihi wajibi ne aiki tare da shi saboda ka sawa'un afadal ilm ko afadal zan yajibul amalu bihi wajibi ne aiki tare da shi wa fiha fi akhbar al ahad al mardud wa huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi al mardud kuwa ma'ana al mardud shi shiyar maqbul ba shine ma la yajibul amalu bihi ba kuma dan wajen bai kawo batun abin nan bai kawo batun al'amal ba sai ya kawo batun menene hukuncin wannan khabar din na ta fuskar wanda ya bayar shine ma alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi wanda ya bada labarin gaskiyarsa bata rinjayu akan rashin gaskiyarsa ba bata zamanto take mafi rinjaye ba an gane misalin da na kawo na kan cewa idan mutum ya kawo mana magana an adali ne za mu karɓe shi idan daga 50 zuwa 100 ko zuwa abinda bai kai 100 ba to wanda yake ya kawo hadisinsa ya zamanto muna tawakkufi a kansa muna shakka wato 50% gaskiya ya faɗa 50% ba gaskiya ya faɗa ba ko kuma 70% ba gaskiya ya faɗa ba to wannan hadisin shine ake cewa masa mardud an fahimta nan wajen ya ta janibin mardud ya kawo dan ya nuna maka cewa ba abin nan ba dukkan mardud ne za a ce la yajuzul amalu bihi ba dan saboda akwai hali da zai zama cewa aiki da mardud kamar yanda zai zo a cikin bayani sai ya kale maka batun al'amal ya koma batun wani hukunci zaka ba mu wannan hadisin din sauraka alhadithul mardud nau'i biyu ne kenan ko wala nau'i na farko inda aka samu istiwa'ul ihtimalain janibul qabul da janibul radd suka zamanto daidai wa daida ko na biyu kuma janibul radd ya rinjaya akan janibul qabul an fahimci wannan dukkan sa al mardud ne litawaqquf al istidlal biha ala al bahth an ahwali ruwatiha dun al awwal me yasa ya zamanto a cikin al-akhbarul ahad akwai al-maqbul wal mardud saboda a cikin dukkan akhbarul ahad innan al-istidlal biha kafa hujja da waɗannan hadisai din ya abinnan ana tsaya wato yana da ana kafa masa sharadin kafa hujja da waɗannan ayyukan sai in an yi bincike kan waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisai sai an yi bincike a kansu in aka yi bincike a kansu su da suka faɗa hal ya tarajjah janibus sidq akan abin da suka faɗa ko kuwa la ya tarajjah janibus sidq janibin gaskiyar su shine mafi rinjaye ko ko bai zaman to mafi rinjaye ba amma kaga a cikin mutawatir ba ta haka shi yasa yake dunal awwal wa huwa al mutawatir fi al mutawatir ba ka bincike kaga su waye suka zaman to sun yi wannan riwaya kawai kai abin da kake nema a cikin al mutawatir adadi shi adadin su ya kai adadin tawatur amma ba ka bincike ka gani wane ne matsayin sa irin wanda ake karban hadisin sa ne irin wanda janibin gaskiya ya riwaya ya rinjaye ne akan janibin raddin maganar sa ko ba irin wannan bane ana yin wannan ne kawai a cikin al akhbarul ahad an fahimci wannan saboda haka idan aka tambaye ka me yasa ya zamanto cewa ba ana samun al maqbul wal mardud a cikin akhbarul ahad duna al mutawatir menene dalilin na'am me yasa ba me yasa ake maganar me yasa wato sifar qabul sifar karban hadisi ko raddin hadisi aka tsaida ita akan hadisul ahad ba akan hadisul mutawatir ba kuma tambayar ba ta zamanto an san ka kana hanya amma ba shine ba yanzu gashi abinda muka karanta mallan ya faɗa na'am na'am eh a ba litar jif bane na'am eh to ina san ibara dan ina san ya zaman to cewa ko mutane ba su da littafin ne akan wakala bitulla a shi ne wannan maganar malam saboda ba za a yi istidlali da hadithul ahad ba sai an bincike masu riwayar shi kuma mutawatir baka bukatar ka bincika wanda suka yi riwayar shi adadi kawai kake nema da ka samu adadin shikenan ya zamanto abin da zaka kafa hujja da shi amma al ahad ba za ka kafa hujja da shi ba sai kayi bincike kan wanda suka yi riwayar masu riwayar wannan hadisi sai kayi bincike tukuna sai kayi jarhwar ta'dil jarhwar ta'dil a babin akhbarul ahad baya shiga cikin ilmi baya shiga cikin al-abin al-hadith al-mutawatir an fahimci wannan wannan shine nassin malami da ya kawo shi yasa wa'annan zafan na ilmi da kuke gani kowace ibara malami ya faɗa tana da wato ba kamar abinda suke cewa akwai uslub adabi akwai uslub ilmi uslub adabi kaga mutum an yi magana dan dadin magana kawai a'a su malitafan ilimi ba sa wata magana don daɗin baki ko daɗin magana a'a duk maganar da suka faɗa tana ƙunshe da waɗansu ma'anoni na ilimi masu yawa yasa suke da muhimmanci wa'innan littafai ɗin ya zamanto kan cewa an riƙe su kowace jumla a cikinsa tana da muhimmanci ka fahimce ta mu abinda kawai muke ƙoƙarin yi mu kwankwance ƙusoshin don ka ga yadda abin yake ƙwalo-ƙwalo amma kuma wajibi ne ya zamanto kan cewa abinda zubdan abinda aka faɗa gundarin ya zama tokan cewa ɗaliban ilimi a haddace an fahimta to fa kulluhu maqbul yace duna al mutawatir fa kulluhu maqbul dukkan hadith al mutawatir maqbul ne shi ba a ce akwai mardud li ifadatihi al qat'i bi sidqi mukhbirihi bi khilafi ghayrihi min akhbar al ahad saboda لإفادته القطع سبب الحديث المتواتر يا بعد فائدر يقين شنو معنى القطع وتوندي تباكا حالة تشيوا كذكري جيبا رؤسي يا بعد فائدر يقين أكن تشيوا وندي بعد الأبار بصدق مخبره دجسير وندي بعد الأبار بخلاف غيره من أخبار الآحاد سابقان وننسى دجسير أخبار الآحاد أخبار الآحاد بقى ونين كبن دكن تشيوا وندي فتاة الحكمي domin komai gaskiyar mai labari in shi kadai ne in ya kawo ya zai iya yiwa ya karya zai iya yiwa ya kuskure lakin innama wajaba al'amalu bil maqbuli minha li'annaha imma an yujad fiha aslu sifati ilma an yujad fiha aslu sifati alqabul wa huwa thubut sidq an-naqil aw aslu sifati ar-radd wa huwa thubut kadhib an-naqil aw la to shi al-hadith al-maqbul in al-akhbar al-ahad me yasa ya zamanto ake yawa jaba ya aiki da al-maqbul daga cikin akhbarul ahad akwai mutane da suke ganin ba a aiki da hadisi sai al-mutawatir suna ganin ba a aiki da wani hadisi sai al-mutawatir yan bid'a haka suke daga cikin yan bid'a da dama irin su mu'tazila da sauransu waɗansu daga cikin su suna ganin ba a haiki da wani hadisi sai hadisi mutawatir alhadithul ahad ba za a aiki da shi ba sai sa irin su imamul bukhari suka kawo babi a cikin littafinsa a cikin juz'in karshe na sahih al-bukhari abin da kitabu khabar al-ahad kitabu akhbar al-ahad ko kuma kitabu khabar al-wahid dai ya raji ga waɗanda suke irin wannan magana ya kawo cewa ana karban hadisin ana karban kiran sallah ne kiran sallah gashi kuma shi kadai ne yake kiran sallah in a zo ai sallah a karya azumi bayan da sai da saka shi kuma shi kadai ne yazo ya kawo shaida saboda haka idan aka karbi shaidar ki ne kiran sallah wanda bayan kuma shi kadai ne min babu aula idan shi kadai ne ya ruwaito hadisi ma a karba to al-akhbar al-ahad me yasa ya wajaba ya aiki tare da al-maqbul daga cikin su yake cewa imma an yujad fiha aslu sifati al-qabul wa huwa thubut sidq an-naqil shine ya zamanto an sa a samu hadithul wahid din a samu a cikin wanda suka ruwaito sifar karbuwa ta asalin sifar karbuwa da ake nema a cikin mai bada labari a samu a ciki shine ya zamanto mai gaskiya ne shine adali ko shine muka ce idan ya kawo hadisi zamu karbe shi mu yadda da gaskiyar abin da ya kawo amma ba mi'a fil mi'a ba daga 90 zuwa sama da 50 ko ba haka ba domin an samu aslin sifatul qabul aw aslu sifatir rad ko kuma ya zamanto mun samu aslu sifatir rad mun same shi makaryaci ne kaga asalin sifar raddin labari ya zo mana kenan tunda an san cewa makaryaci ne saboda haka kaga nan wajen abin da yake daga 50 zuwa kasa makaryaci ne ma ai gabaki ɗaya ma zero ne ma ba shi da sifatul qabul sifiri ne kawai ayi raddin sa wa huwa thubut kadhibin naqil shine tabbacin cewa ne riwayar makaryaci ne aula shine mutaraddid lam yathbut sifatul qabul wala sifatur radd kun gani halayen guda uku ne at-taqsimul aqli guda uku ne ko dai abin da sifatul qabul gaskiya ta tabbata ko ƙaryata ta tabbata ko kuma ya zamanto la hadha wala hadha na farko shine azzan yufidu dhannu ar-rajih na biyu shine yufidu ar-radd na uku wanda yake la hada wala hada shine ashak shine ake tawakkufi yace fal awwal na farko yaglibu ala dhanni thubut sidqi al khabar li thubut sidqi naqilihi fa yu'khadh bihi na farko abinda yake rinjaya a bisa zatan mu shine cewa labarin gaskiya ne saboda ne saboda tabbacin gaskiyar mai riwayar sa mun tabbatar da kanta mai riwayar mai gaskiya ne fa yu'khadhu bihi sai mu riko da maganar ta mai aiki da ita shine yufidu dhannu ar-rajih sai ita maka yaglibu ala dhann thubutihi na biyu wanda yake ya al-kadhib ya tabbata da shi kariya ta tabbata da shi yaglibu ala dhanni kadhibul khabar li thubut kadhib naqilihi fa yutrah yana rijaya a bisa zatan mu kan cewa wannan labarin da aka kawo kariya ne saboda ne saboda mun tabbatar da ƙaryar mai riwayar to nan wajen fa yutrah ba za a aiki da shi ba sai fa hadithul kazzab da hadithul matruk ba a aiki da shi a wajen malaman hadisi wa thalith da uku wanda ake tawakkufi bamu samu sifatul qabul ba bamu samu gaskiyar mai riwayar ba bamu tabbatar da mai riwayar mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya bane sai na kawo muku misalin mastur ko basturul hal mutum ne yau ya zo bako daga wani gari ya zo muka yi sallah tare da shi ba wanda ya san shi a cikin mu sai wanda ya zo da shi sai kuma wata kila wani amma ba a san shi ba ba a san shi ba ko mai gaskiya ne ko mara gaskiya ya zo ya kawo mana labari to nan wajen kaga sifatul qabul ba ta tabbata gare shi ba wala sifatul rad to shi wannan mai ake yi wa salis in wujidat qarinatun tulhiquhu bi ahadi alqismain iltahaq wa illa fa yatawaqqafu fihi sai mu tsaya mu bincike mu duba daga cikin qara'in dalilai da muke da su idan dalilin da idan mun samu dalilai da suka nuna kan cewa janibin gaskiyarsa akwai alamun cewa mai gaskiya ne saboda haka sai mu sai ya zamanto ya shiga cikin wannan janibi na farko kenan janibul qabul in ko muka samu dalilai da suke nuna kan cewa janibin rashin gaskiyarsa sun fi karfi akwai alamun rashin gaskiya sai mu hada shi da ismi na biyu janibul radd kenan fa yutrah an gane wa illa in ko mu samu waɗansu wayannan qara'in din ba to ba raddi muke ba yutawaqqafu fihi za mu tsaya akan istidlal wannan shine alhadithu da'if shine wanda yake lam yatarajja kamar yadda zai zo mana daga baya ba a janibin qabul da yirin jayi akan janibin radd ba janibin radd da yirin jayi akan janibin qabul ba ana nan akan tawaqqufi shi yasa zaka ga kan cewa idan janibin qabul ya yirin jayi kamar aka samu shaida ta wata hanyar sai zaman to hasan da gairihi sai a karbi in kuma janibin radd ya yirin jayi aka rasa wani wanda zai masa muwafaka janibin radd sai yawa yayi tafarrudi shi kadai ya rawaito wannan hadisin ba a samu wanda ya masa shaida ba sai zaman to munkar matruk وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود تو يعني da akai tawqufi din nan fa wata kila yanzu nan malam me yasa ya kawo wannan dan kar ka dauka yace maka hadisi bi itibari sifatul qabul wal radd yuni al maqbul wal mardud to nan kuma gashi malam yayi magana al abin da yutawqafu fihi saboda haka kenan taqsim din uku ne ba biyu ba ka kai wannan zato yake cewa idza tuqifa an al-amali bihi sara kal-mardud yayin da ake tawakkufi da shi da mardud din dai shi kuma mardud ne saboda al-hadithu da'if mardud ne shi ma kisi ne daga cikin al-hadithu al-mardud saboda ka tawakkufi din da kaga da aka ce ayi ba wai wani kaso ne na uku ba a'a kasan yana nan guda biyu al-maqbul da al-mardud amma ana shi al-mardud din nan shi wanda ake tawakkufi akan sa shi kansa abin nan mardud ne لا لثبوت صفة الرد أما ميسا مكي توقفي ميسا مكي ردن سا باويدا صفة الرد ساتبتا أكن سبا يا زمان تو حديثي مردود بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول سبو دبا أسام صفة أتكن سبا دتكي وجب تأكر لا بارن سا تند داما أبن دعيكي لما أتكن حديثي إن أنكاو أتبتا صفة القبول إن أكسام صفة القبول شيكنا فبها ونئمت إن بأسام بقوى to shi kenan mardud ne ba za a aiki da shi ba wannan yana rinjayar da mazhabar wanda suke ganin rashin aiki da alhadithu da'if wallahu a'lam yace Allah madaukakin sarki shine mafi sani a cikin wannan tahririn da yayi to wa kad yaqa'u fiha ay fi akhbar al ahad al munqasama ila mashhur wa aziz wa gharib ma yufid al ilm al nazari bil qara'in ala al muhtar akan samu a cikin al-akhbar al-ahad wanda muka riga muka kassama su zuwa kashi uku su ne waɗanne al-mashhur da al-aziz da kuma al-gharib ko to a cikin su din akan samu wanda yake yufidul ilm an-nazari bi al-ilm an-nazari ilimi da yake buƙatar istidlali wato ilimi ai yanda zamu ce wannan 100% amma yana buƙatar istidlali wannan ne muku misali nake cewa yanzu kamar idan mutane suka zo suka gaya maka mutane aka zo aka gaya maka da samuwar Ka'aba kaga baka shakka saboda tawaturi baka buƙatar a ce sai an kawo maka dalili amma idan da mutane za su zo su gaya maka yanzu alal misali kamar in aka zo aka ce maka biyu a tara da uku kaga biyar ne ko baka buƙatar dalili to amma masalan yanzu a zo a kawo maka alisafi a kawo maka wata equation a ce abin nan a ce ina da naira 1000 sai na raba ta a cikin mutane uku da na raba ta a cikin mutane uku na kwashe daga kowanne daga cikin su na kwashe naira 70 a ciki kowanne daga ciki nawa na baki yanzu in ka samu ansar ko daidai ne ko ba daidai ba ko ba haka ba in daidai ne ba a ku shakka cewa daidai ne to amma ai kaga dole sai da istidlali sai da dalili sai ka iya equation yadda zaka iya ka tsara ka ce to mutane uku in abinda an ce an rarraba abinda aka basu din ba a san shi ba mu ce masa wannan abinda aka basu sunan sa X kuma a ciki an kwashe kowa guda abin nan 70 kuma duga baki ne ya zamanto 1000 to ya za a yi ga hudwa da za a bi ɗaya bayan ɗaya har a samu ansa to haka idan aka yi wannan kaga wannan ansar tufidul ilm amma ba ilmu daruri bane domin sai wanda yake fahimtar lissafi zai yadda da wannan ilmi ne amma nazari nan yana buƙatar nazari yana buƙatar istidlali amma al-ilmu daruri shi da wanda yake da ahliyatul nazar ahliyatul istidlal wanda yake ahli ne ya tsaya ya bincike ya karatu ya gane dalili ya san me dalili ya san ba ne dalili ba da wanda yake ba shi da wannan ikon duk ɗaya suke a wajen al-ilmu daruri shi ko ilmun nazari sai ga waɗanda suke suna da ahliyan nazar. To shi yasa sai yake mana anan wajen al-akhbarul ahad wal lokaci takan zamanto tufidul ilman nazari bil qara'in da dalilai alal muhtar al sababu a magana wacce take a bazzadi daga cikin maganganun malamai domin malamai sun yi sabani khilafan liman aba zalik malamai sun yi sabani wadansu sun ce abinnan akwai waɗanda suka ce al-khabarul wahid yufidul qat' shi yufidul ilm ba ma ilmun nazari ba ilmun daruri kamar al-khabarul kamar al-hadithul mutawatir mazhaban ibn hazm kenan akwai waɗanda suka ce a'a yufidul dhann kuma ba yadda za a yi zaman tukan cewa yufidul ilm to wannan tsakatsakin magana shine kan cewa al-khabarul wahid zai iya bada fa'idar cewa abinda zai iya tabbatar da ilimi wato zai iya ifadar ilimi wato ya zamanto ana yanke da gaskiyar maganar amma idan aka samu waɗansu dalilai da za su ƙarfafar da riwayar ta sa al-qara'in din nan kuma suna da yawa zai kawo mana misalan su nan khilafan liman aba zalika sabani wanda yake haka wanda yake cewa al-ilm al-khabar al-wahid ko da sana da qara'in la yufidu al-ilm an-nazari والخلاف في التحقيق لفظي في الحقيقة سابقانين سكانين كو يفيد العلم النظري كو لا يفيد العلم النظري سابقانين لفظي وتبا سابقانين وانديك أقويوني ولثمرة أتكين سابقانين بقى لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وانديك الخبر الواحد يفيد العلم يناتياتني العلم النظري بقى العلم الضروري يتبع وهو الحاصل على الاستدلال فيني وانديك سامو إن أنكف دليلي واتو إن كاي أمباني دليلي ka samu wannan ilimin to sai ya zamanto shine ake cewa al-ilm an-nazari wa man abal itlaq hasa lafz al-ilm bil mutawatir wanda kuma yake shi bai shi yana ganin bai kamata a ce al-khabar al-wahid yufid al-ilm ba abinda yake nufi yana nufin a ce abinnan al-hadithin da yake ifadatu al-ilm al-hadith al-mutawatir ne yana nufin ilm ad-daruri ne ba al-ilm an-nazari ba wa ma adahu indahu kulluhu dhanni in ba al-mutawatir ba wanda yake yufid al-ilm dukkan sauransa dhanni ne abu ne wanda yake ba za ka tabbatar da gaskiyarsa ba 100% kana tabbatar da shi ne a bisa al-dhannur rajih lakinnahu la yanfi anna ma ihtaffa bil qara'in arjahu mimma khala anha amma shi kansa ya yadda cewa asalin hadisin mu'ahad dai yufidu dhann amma idan aka samu dalilai zai tashi daga matsayinsa na kan cewa kawai mun rinjayar da gaskiyar maganar ya zuwa ga cewa mun yanke kan cewa maganar gaskiya ce in aka samu dalilai da za su nuna haka ga misalan da zai warware mana wannan wal khabar al muhtaff bil qara'in anwa hadisin da yake samu dalilai da suke nuna kan cewa yufidu al ilm nau'i daban-daban ne na farkon su ma akhrajahu shaykhani fi sahihayhima abinda imam al bukhari da imam muslim suka ruwaito amma su ma su ruwaito shi a cikin littafan su guda biyu sahihai sahih al bukhari da sahih muslim sabanin abinda bukhari ya ruwaito a cikin ko adab al mufrad ko khalqu af'al al ibad ko at tarikh al kabir din ka fayyana hadisi ko da ya ruwaito shi ne yake ingantattu ne haka nan ma muslim a cikin wani littafi nasa wanda ya ruwaito wanda in ba sahih din ba kamar al kuna wal asma da sauransu mimma lam yablugh hadd al tawatur hadd al mutawatir hadd al mutawatir wanda bai kai iyakar hadd al hadith al mutawatir ba fa innahu ihtaffa bihi qara'in domin wannan hadisin da yake cikin sahihain akwai dalilai da suke nuna kan cewa ba kamar sauran hadisai da aka ruwaito ba da wayene wayennan dalilai din abinda ake nufi da qara'in kenan wato ad-dala'il al-qara'in su ne ad-dala'il al-kharijiyya wanda suke dalilai ne wanda ake kafa hujja da su ba wai sun ayyana wannan matsalar bane a'a yanzu alal misali kamar mutum ya zamanto kan cewa an zo an yi sata a cikin masallaci alal misali sai aka samu kuma an yi sata nan da daddare aka samu kan cewa wanda suke kwana da wani da wani suke kwana a cikin masallacin nan kaga farkon wanda za a tuhuma ai su ne ko kuma wanda za a farkon wanda za a sai ana cikin wannan sai aka ga wanda daga cikin su ya je ya siyo sabuwar rukoda kuma sata nan da aka yi ta kudi ce kaga wannan ai karina ce ko ba za mu ce dalili bane ba tabbas ba ce amma ishara ce amara ce da take nuna kan cewa da walakin to su ne ake nufi da irin wannan su ne ake nufi da qara'in daga cikin qara'in inda suke nuna cewa hadisan da ke cikin sahihain ba rawai kawai sun tsara sauran ahadithul ahad sun kai zuwa ga cewa tabbas ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa na farko dalalatuhuma fi hadha ash-sha'n girman su a cikin wannan fanni girman su a cikin ilimin hadisi an sallama musu al'umma gabaki ɗaya ta sallama musu wa taqaddumuhuma fi tanwir as-sahih ala ghayrihima da kuma cewa su ne a gaba wajen bambance hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba sabanin wani su duk wani malami da yazo bayan su yake an riga an sallama ma Imam al-Bukhari a wajen wannan fanni dan hatta malamansa irin su Ali ibn al-Madini sun ce Imam al-Bukhari bai taba ganin wani kamar sa ba a dai irin a dai fahimta da sanin wannan ilimi na hadisi Imam Muslim kuma da yazo yaga ya tambayi Imam al-Bukhari hadisin kafaratul majlis wani hadisi ne illa dai bayyana masa illa yace ba wanda zai kika ce ne hasada yace ya ustaz al-ustazin malamin malamai ba wanda zai kika ce wanda yake abin nan yace ya ustaz al-ustazin ya tabib al-hadith likitan hadisi ne gano illarsa yayi masa wannan kirarin to shi kansu ga irin shaidar da aka yi musu manya saboda haka kuma al'umma gabaki daya ta hadu akan cewa matsayin su a wajen bambance hadisi da ya inganta da wanda bai inganta ba su ne akan gaba a cikin malaman al'umman nan to kaga wannan idan suka rawaito maka hadisi kaga kenan wato duk irin ilimin nan nasu da tsantsenin su da kwarewar su wajen tace hadisi da tabbatar da cewa sharɗan yadda da hadisin sun inganta sun tabbata suka haɗu su biyu a cikin riwayar hadisin kai kanka zaka san ba daidai yake da hadisin da wani yazo yake maka hadisin ya inganta ba وتلقي سبب ذلك يا فرد اللي يقول أكو نفركو جرمان سو أين من حديثي نبيو سوى سوني نفركو أو جنب بمبل في حديثي إن جنتش دق حديثي دبي إن جنت بع نأكو كما تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول سوى ما لم يجب أن تكسن كرب أن تكسن كرب أن تفهم سو بيرداد أبن بتكسن ما لم أن الأمة المسلمة جب أن تكسنها سوى درس كرك باع كرجع in aka in ana maganar malamai ba a kirga yan bid'a da suka saba kamar yan shi'a da basu yi da Bukhari da Muslim ba saban su anan wajen wujuduhu wa adamuhu sawa wa hada talaqqi wannan karban da aka yi na Bukhari da al'umma ta karbi tafan su da cewa abin da ke cikin ingantacce ne aqwa fi ifadatul ilm min mujarrad kasratil turuq al qasira an tawatur shi kansa kan cewa al'umma gabaki ɗaya sun yadda da su ai yafi ma yawan turuq din yawan asani din da ake nema yanzu a kaddara cewa hadisi an ruwaito shi da isnadi masu yawa amma ba su kai tawatur ba sai kuma aka samu wani hadisi Bukhari da Muslim sun ruwaito shi ko wannan hadisin mai hanyoyi ba su yawa baya cikin Bukhari da Muslim wanne zaka kaddamar saboda shi Bukhari da Muslim al'umma gabaki daya sun tafi akan cewa sun karbi littafin har aka tambayi Imam al-Haramain al-Juwayni cewa mutum ne ya rantsi cewa dukkan abin da ke cikin Bukhari da Muslim ingantacce ne in ko ba haka ba matarsa ta saku sai aka tambaye Juwayni yace ya rike matarsa ba ta saku ba saboda cewa al'umma gabaki daya sun yarda da abin da ke cikin wannan littafin wannan ya ba mu littafin karbuwa kan cewa duk abin da ke ciki maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne an fahimta saboda haka dalilin qara'in din mun ce hadisi na farko da yake mai qara'in khabar al-wahid mai qara'in shine wanda aka rawaito a cikin sahihain qara'in din guda uku ne kuma na farko muka ce dalalatuhuma fi hadha ash-sha'n ko na biyu taqaddumuhuma fi bab at-tasrih su ne a gaba wajen bambance hadisi sahihi da hadisi da ba sahihi ba na uku kuma talaqqi al-umma lahumu bil-qabul al'umma ta karbi littafan su da yarda da kan cewa abin da ke ciki haƙiƙa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma yake illa anna hadha yahtassu bima lam yanquduhu ahad min al-huffaz mimma fil kitabain amma fa ba da hadisan ba wannan yake kanta da hadisan da suka zamanto ba a samu wani daga cikin manyan malaman hadisi ba sun yi suka a kansa a cikin abin da ke cikin littafai din domin dan ku sani ba duk hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim ne ba suka zamanto kan cewa gabaki ɗaya al'umma sun haɗu akan cewa ingantattu ne akwai hadisai waɗanda suke an samu waɗansu malamai sun yi suka akan ingancin amma dukkaninsu gaskiya suna tare da Bukhari da Muslim saboda dalilai Ibn Hajar ya yi bayani daga cikin manyan malaman da suke suka akwai Ad-Darqutni ya yi littafi Al-Ilzamat wa At-Tatabbu' al-ilzamat wa at-tatabbu' ya bibiyi hadisan da ke cikin Bukhari da hadisan da ke cikin Muslim, ya waɗansu sun kawo ne suka akan cewa wannan isnadin da suka kawo bai inganta ba, akwai wani isnadi da yake inganta, da kuma Abu Mas'ud ad-Dimashqi da Abu Ali al-Jayyani, su uku ne suka tahara da yin wannan. Daga cikin malamai da suka yi intiqadi, yawanci to shine Ibn Hajar yake cewa wato a dunkule su fa da suka zo suka ce wannan hadisin da Bukhari ko Muslim suka inganta shi, su kuma suka ce bai inganta ba, to fa sun ce ne abinda sun zo sun hada kansu sun shiga cikin sauransu ne, ko ba haka ba? Shi yake ya inganta, su kuma sun ce bai inganta ba. To kai a matsayin ka na mai dan kallo, sai ka zo ka duba ka gani daga cikin su wa maganar wa za ka karba, Bukhari da Muslim ko ka dara kutu? Bayan an ce taqaddumuhuma fi tamyiz as-sahih, sune mutaqaddimun, sune masu taqaddumi, sune a gaba. Shine dalili na farko kenan cewa tunda su a gaba suke, idan wani yazo yayi suka ga abin da suka yi, to ya zamanto maganar su tunda dama ai babin tasihi inganta hadisi ko raunana hadisi, hukunci ne na ijtihadi. Amfani ake da dalilai na hankali, da dalilai na ilimi, ilimi yanda yazo da ka'idodin ilimi, sai ka gani kan cewa ko sharadin inganci sun cika ko ba su cika ba. To idan wani yazo ya kawo dalilin sa, wani zai iya sabawa da shi, amma ɗaya daga cikin abin da zaka yi amfani da shi dan ka rinjayar da maganar wani akan wani shine cewa yaya matsayin su yake. Yanzu alal misali muna da jin labarin Sheikh Al-Albani a wannan karni, ko ba haka ba? Da irin kokarin da yayi wajen ilimin hadisi, da irin binciken da yayi, da littafin da ya rubuta, sai aka ce Sheikh Al-Albani ya zo ya inganta hadisi, sai aka je aka sami wani cikin wanda yake ya shahara da yaki da shi, da shi kawai ya zamanto majnunin abin nan, majnunin yaki da Sheikh Al-Albani ne. Duk abin da aka ce Sheikh Al-Albani ya faɗa, sai ya yi kokari ya samo sabani a kansa, a ce ya zo shi kuma abubuwan da ya kawo suka a kansa, wani wai shi Sattaf alal misali. To yanzu wanda yake shi babu littafin hadisin watakila da ya taɓa karantawa daga min awwalihi ila akhirihi, dan mustalah din da yake, kawai dan mustalah ne na jami'a yaje ya karanta, yazo Sheikh Al-Albani ya inganta hadisi, shi kuma yazo ya ba a faki. Yanzu akwai asasi ma da zakai muƙarana? To ba wai ina cewa matsayin Bukhari da Daruqutni haka suke ba, kamar wannan misalin da na kawo, a'a kallawa haka. Daruqutni ya fi haka, Daruqutni malami ne, in bai kai in ba za a kamanta shi da Bukhari ba, to shi ma dai daga cikin manya-manyan malaman hadisi. To amma shi Ibn Hajar ya kawo wannan dan mu san cewa dalili ne na farko, tunda su Bukhari da Muslim din nan sun samu matsayi da sauransu bai samu ba a cikin al'umma. Kuma an ce al'umma nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dun Allah ne a bayan ƙasa, in ka ji sun yi laƙin maganar su, ballantana ma a ce mutanen kirki a cikin al'umma sun saki harshen su, sun amfani da harshen su kan shaida ga wani mutum, to nan shaida ta tabbata, kamar yadda ya zo dai a cikin hadisi. To ballantana kuma in aka zo aka ce za a binciki hadisan da baki ɗayan su, dudu hadisan fa ba hadisai ne masu yawa ba, dudu hadisai ne wajen 200 da wani abu, waɗanda suka haɗu a kai, ina jin ko guda namanta adadin suna nan, in Allah ya zan kawo muku a cikin muqaddiman wannan, a cikin muqaddiman hadith sari Ibn Hajar ya kawo su bil a'dad. Muslim ya keɓanta da 110, Bukhari ya keɓanta da wajen 80 da wani abu, sun yi ijma'i akan ko abin nan, ina kyauta da san guda 70 da wani abu ne wanda suke muttafaqun alayhi. Gabaki ɗaya hadith shi kansa malam Ibn Hajar ya kaddamar da kan cewa ba sa ci, domin maganar malaman nan da suka yi tunda magana ce ta ilimi, kuma wannan maganar cewa tufidul ilmin nazari din nan an ce ne ilimi ne da ake gina shi bisa istidlali da al'amuran ilimi, ko ba haka ba? To tunda su waɗannan sun zo sun kawo kishiyar maganar, kuma da ilimi suka yi magana, don haka maganar su dole ne a bata duba, don haka sai aka ce to banda waɗannan hadisan da aka yi intiqadin su, an gane? Amma sauran hadisan to gabaki ɗaya al'umma sun karɓe su bil qabul. Abin da yake so ya ce kenan, dan kar ya ce Bukhari da Muslim gabaki ɗaya su 100% al'ummar musulmi ta karɓe su ta yarda da su, in a ce to ai akwai malamai da suka kawo suka akwai waɗansu hadisai, to mun yarda sun kawo suka a waɗansu hadisai, to banda waɗannan, amma sauran suna nan akan cewa al'umma ta karɓe su bil qabul, an gane? وبما لم يقع التجاذب بين مدلوله مما وقع في الكتابين حيث لا ترجح دكما بند حديثا دي يزمن تو كان شوى أني ساباني أكان a dalilan da suke akan hukuncin da suke nunawa. Wannan hadisi ya nuna abu kaza, kuma an samu wani hadisi yayi mu'araba da shi, yayi kishiya da shi, aka kasa samun yanda za a yi jam'i tsakanin su. Kuma wa'annan ba sa cikin irin waɗannan hadisai. Listihalata an yufid al-mutanaqidan al-ilm bi sidqihima min ghairi tarjih li ahadihima 'ala al-akhar. Saboda ai mustahili ne ya zamanto kan cewa abubuwa da suka saba ma juna, abubuwa da suka saba ma juna, ka rasa samun hanyar yanda zaka rinda yadda daya akan daya. Duk sun saba juna ake kuma kowanne daga cikin sifidil ilm. In dai suka saba ma juna, dole ne idan daya ya zamanto hakika haka yake, to daya kuma dole ya zamanto kuskure ne. Wama ada zalika fal ijma'u hasil ala taslim sihhatihi. In banda wannan kuwa, to ijma'i ya riga ya hadu a cikin al'umma akan cewa ingantacce ne kuma annabi sallallahu alaihi kuma yufidul ilm an-nazari. Fa in qila, idan to ka kawo mana i'tiraz, ina fata kuna wannan fa gaskiya litafi ne wanda yake na ilimi, ba litafi ne na wa'azi ba, gaskiya litafi ne na ilimi. Dan sai za ka kan cewa an kawo dalili, an kawo i'tirazi akan dalili, to da ka dole ne a tara hankali a burin abin nan a tartibin dalilan da yake kawa. Fa in qila, idan aka kawo i'tirazi, aka kawo musu, aka yi musu, aka ce inna mattafaqu ala wujudil amali bihi la ala sihhatihi, cewa ai al'umma ijma'in da suke yi ba akan ingancin Bukhari da Muslim bane, sun yi ijma'i ne akan wajibi ne ya aiki da abin da ke cikin Bukhari da Muslim. Mana'nahu, sai muki ba haka bane. Al-man'a nan wajen wato da'awar taka ba mu yadda da ita ba. Kai da kake da'awa ka kawo wani abu ne sabo, al'umma sun yi ijma'i akan ingancin su ne ba akan wajibcin amal ba. Domin aiki da hadisi sahihi ko ba a cikin Bukhari da Muslim ba, al'umma sun yi ijma'i akan wannan, ko ba haka ba? Hadithul Hasan ma an yi ijma'i akan aiki da shi, ko ba haka ba? Hukunce nawa ne aka tabbatar da su da ahadithul hasana, kuma wajibi ne mutum ya aiki tare da su? Abubuwa nawa ne na sunna suka tabbata ba sa cikin Bukhari da Muslim, kuma wajibi ne ya aiki tare da su? Saboda haka ijma'i akan ingancin su ne ba wai akan wajibcin aiki da abin da ke ciki ba. Wajibcin aiki an yi ijma'i akan wajibi ne ya aiki da dukkan abin da ya inganta, ko ba a cikin Bukhari da Muslim yake ba? Wa sanadul man'i annahum muttafiquna ala wujubil amali bi kulli ma saha walau lam yukhrijahu shaykhan. Dalilin kimmu da wannan da'awar tasu shine bayanin da na faɗa, shine cewa al'umma sun yi ittifaqi akan wajibcin aiki da dukkan abin da ya inganta, ko da Bukhari da Muslim ba su ruwaito shi ba. Falam yabqa li sahihayn fi hadha maziya. In ko muka ce haka ne, kaga babu wata maziya kiran da sahihayn suke da shi. Kun gane abin nan, kun gane hujjar Al-Hafiz? Wa zai maimaita min hujjar ta su da itirazin da kuma jawabin nasa? Na'am malam.
Kamar yan samu dan kusun ke hadisai kitabai ne ba wai an yi ittifaqi ba ne.
Sahihaini.
Ba an yi ittifaqi ba ne akan ingancin su. An yi ittifaqi ne akan aiki da su. Sai mutum ba haka ba ne.
Me yasa ba haka ba ne?
Sai yanke ba haka ba ne. Ai duk wani hadisin da ya inganta ko da ba su ruwaito su ba, wajibi ne a aiki da su. Ya kasance haka ne.
Ba su da wata mila, ahsanta, barakallahu fik. Kamu tsaya a wannan wanda yake mun ce mun san duk maganar muna yi ne akan cewa al-khabaru al-wahid, wani mun ce a bisa sahihi, a bisa magana zaɓaɓɓiya ta malamai, yufidul ilm an-nazari. Yufidul ilm, amma ba ilimi kamar na mutawatir ba. Ilimin da hadithul mutawatir yake ilmu daruri ne, wannan kuwa ilmu nazari ne. Ilmu nazari shine ilimin da yake buƙatar ka kafa hujja da shi, kai isti ka samu mata dalili har ka kai ya zuwa gare shi. To mun ce nau'i ne daban-daban, nau'i ne guda uku. To za mu tsaya a nau'i na farko. Nau'i na farko a aina jin sun fahimci ilmu idan yawanci ina ta kawo musu misalin da uku a tara da biyar, ko wannan ilmu daruri ne. to alhadith almutawatir in aka ce fi dil ilm al-ilm ad-daruri in aka ce maka alhadith yanzu da alal misali cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannunsa in zai addu'a kaga wannan akwai shakka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka to ko da yake wannan haqiqatul haqiqa ilmu nazari ne amma kamata a ce ilmu daruri ne dan hadisi ne mutawatir to annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa in zai addu'a hadisi ne mutawatir al-mutawatir al-ma'nawi kamar yadda nake muku lokacin da muka zo wajen wannan saboda za ka ga hadisi daban-daban sun zo cewa dukkan su babin su daya cewa akwai raf'ul yadain yayin da ake addu'a sawa'u ko dai ya zaman to a wajen istisqa ko wani ya zo ya masa addu'a ya masa addu'a ya daga hannunsa ko kuma abin nan a wajen kunudi ya daga hannunsa wurare dai daban-daban amma yawan su ya kai yanda yake ba a ko shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake to alhadith almutawatir wannan naqli din mutawatir ne to amma a gaskiya ba kowa zai iya samun wannan ba sai wanda yake yana da ahliyar nazari ya binciken asani yaga sun kai yawan da yake zai iya yanke akan cewa baya ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ai bi ma'ana wato babu in aka ce al-ilm wato ba ma jin cewa la'alla akwai kuskure a cikin riwayar nan ba kamar alal misali ne a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa in zai takbiratul ihram da in zai ruku'u da in zai sujada kaga wannan aiki Abdullahi ibn Umar da Malik ibn al-Huwayri su suka rawaito haka kawai wal akwai riwayar Wa'il ibn Hujr da sauransu amma dai a cikin sahihain riwayar Abdullahi ibn Umar ce ma kawai to kaga wannan inda zamu ji cewa tabbata ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kamar a ce alal misali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu sallah asbaba ko raka'a hudu ya sallah azhar ko ya kasance yana sallah azhar lokacin zawal ko ba haka ba wannan abin da yake nike da abin da yake shi mutawatir yana baka yaqini baka ko shakka akan wannan to wannan abubuwan dukkan su tabbacin su bit tawatur ne amma sauran abubuwan da ba su tabbata bit tawatur ba su ake cewa al-ahad to su kuma al-ahad din nan asali abin da suke abin da suke tabbatar mana az-zannu ar-rajih in sun inganta shi cewa wannan muna kyauta da zaton kan cewa abin nan haka yake amma ba mu da yaqini a fil mi'a to amma akan samu dalilan da za su sa ya zaman to kan cewa mun yi yanke mi'a fil mi'a cewa haka abin yake daga ciki shine ya zaman to hadisin an rawaito shi a cikin Bukhari da Muslim saboda al'umman musulmi gabaki daya sun yi ijma'i akan cewa sun karbi littafin da kan cewa abin da ke ciki ya inganta abin da ke ciki ya inganta a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan qabul din shi kansa ya wadatar ya tafi ya isar mana ya bamu abin ifadatul al-ilm an-nazari da cewa wannan abin gaskiya ne to bari kawai mu karanta wannan jumlar yake cewa wal ijma'u hasilun ala anna lahumu mazia ala anna lahumu maziyatan fima yarji'u ila nafs as-sihha to idan muka ce wannan i'tirazin da aka kawo mun riga mun nuna kanta ba shi da asasi ko idan aka ce an yadda da i'tirazin su sai ya zaman to cewa sahihain ba su da wata maziya ba su da wata ba su da wani fifiko alhali kuwa an yi ijma'i cewa suna da fifiko kuma fifikon su a babin inganci ne cewa sun fi kowane littafi inganci wannan ijma'i ya tabbata akan haka wa mimman sarraha bi ifadati ma akhrajahu ash-shaykhan العلم النظري الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي من ائمه وانا من ائمه الاصول كنا من ائمه الشافعيه daga cikin malamai da suka bayyana ma da baki suka fada balo suka fada kowa yaji cewa abinda ke cikin bukhari da muslim suna abinda suke tabbatar da shi abin ya tabbata bil ilm an-nazari cewa al ilm wato abinda yake cikin su ingantacce ne tabbas ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman da suka fada haka akwai Abu Ishaq al-Isra'ini daga cikin malaman usul na madhaban Shafi'iyya daga cikin malaman karni na 5 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min a'immatil hadith Abu Abdullah al-Humaydi daga cikin malaman ilimin hadisi kuma akwai Abdullah al-Humaydi daga cikin malaman Andalus wanda yayi al-jam'u bayna as-sahihain ya da littafin sa al-jam'u bayna as-sahihain ba da lu'ul wal marjan aka fara jam'u bayna as-sahih fi mutafaq alayhi shaykhan ba shi na farko ba kafin shi akwai Abdullah al-Humaydi da ya mutu a shekara 600 da wani abu ya rubuta daga cikin malaman Andalus ya rubuta al-jam'u bayna as-sahihain ya ne yanzu an buga shi wa abul fadl ibn tahir da abul fadl ibn tahir al-maqdisi as-silafi ibn tahir as-silafi afwan abul fadl ibn tahir ba kan ashi abu tahir as-silafi ne abul fadl ibn tahir wanda yake da shurut a'immat al-khamsa shi ma daga cikin malaman hadisi ne shi ma ya ce abin da ke cikin Bukhari da Muslim dukkan su tabbas ne ingantattu ne dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhuma da ma wadansu su wa yuhtamalu an yuqal al maziyatu al madhkura kaunu hadithihima asah sahih to amma kaga amana kenan ta ilimi mallan ya kawo bayani ya kawo hujjarsa to amma saboda amana ta ilimi dan ka dauki cewa hujjarsa fa ita ce karshen magana yake cewa to tayyuma wata kila magana ta akwai dan abin da yake zai mata itirabi shine wannan cewa tayyu ya zaman to maziyar da aka ce Bukhari da Muslim suna da shi shine cewa hadisan su asahhu sahih a cikin hadisai ingantattu to nasu sun fi inganci ba wai shine kan cewa ifadatul ilm an-nazari ba saboda magana ce wanda ake yi ta ilimi ba nasbi bane saboda haka ba wanda zai yanke akan cewa abin da ya faɗa gaskiya ne mi'a fil mi'a kowa dai ijtihadi yake yi wal ilmu indallah haka ya kamata mutum ya zamanto idan mutum ya yi magana a gaskiya in ka bayyanar da matsayinka kuma kaga a cikin wanda ya yi saɓani da kai shi ma a cikin maganarsa akwai wata hujja ko mai rashin rauninta ita ma ka ambace ta wannan shi ne adalci amma ba ka tabbatar da naka ba ka kora na komai yawanci yayin da za ka ga mutum ya yi wannan akwai wani hawa a cikin zuciyarsa to sai ga Allah maɗaukacin sarki ya masa uku ba a kan wannan hawa ɗin tasa wani lokaci ko da yake da wannan istidlali ne ba za mu yi shi ba so in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ƙarasa ismi guda biyu na al-khabaru al-wahid al-mustaf bil qara'in hadisi da aka ruwaito shi da bai kai mutawatir ba amma dalilai sun sa an bashi hukuncin irin hukuncin hadisul mutawatir wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan tambayar ta shawara ce yake kawa kan a rinka amfani da allo don bayyana waɗansu abubuwa ina ganin zai ma'ana kwarai da gaske insha Allah in Allah ya yarda za mu yi kokari ne dama akwai allo din gaskiya ne sai a yi ya kamata a yi ɗin don zai taimaka ɗin haƙiƙa don saboda ilimin musfalah ɗin istilaha ɗin kalmomin sun yi yawa kuma wani lokaci zane ɗin musamman yadda ake zazzanawa zai taimaka musamman idan muka zo wajen shurutul hadith sahih wannan ya ce yana son bayani akan wafatin imamul juwaini wai don ya ji an ce ya bar duniya ba a kan aƙida mai kyau ba to waɗannan bayan Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suka mutu a kan aƙidan imam abul hasan akan aƙidan ash'ariya wannan kowa kamar yanda imam az-zahabi yake faɗa ne a cikin tarjumar ibn khuzaima a cikin tarjumar ibn khuzaima kwarai na a cikin sirr alamin nubala da ya kawo wajen ar-rahmanu alal arshi tawa yake cewa dukkan wanda bai tabbatar da istiwa'in Allah akan al-arshi ba to wannan dan bid'a ne batacce ne mai batarwa kuma abin nan ba shi da rabo a cikin maganganu dai masu zafi shine sai yake cewa idan da zamu dukkan wani wanda zaniya ta same shi a cikin addini wanda yake yayi kokari ya nemi gaskiya yayi kokari ya bayanin ya fahimci alkitabu was sunna kamar yanda suka zo sai ya fada cikin wani kuskure idan da kowa yayi haka zamu mai da shi dan bid'a ai ba wanda zai tsira a wajen mu illa an-nazr al-yasir sai ka dan kawai yake cewa shi kansa al-imam ibn khuzaima abinda yake zargin waɗansu da su na tawili shi kansa ya fada a tawili din a waɗansu hadisan da suka zo na waɗansu sifatillah saboda haka ya kamata ya yi mutane uzuri don haka irin waɗannan mutane uzuri ake musu kamar abinda Allah ya ce mana walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ka fitan mu da waɗanda suka gabace mu da imani kada ka sanya wani wato a kiyayya da kulli a cikin zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani kowannen su zamu nema musu gafara Allah domin kowa ya yi daidai akwai daidai ɗinsa akwai kuskurensa wanda daidan sa yafi kuskuren sa shine tsira wanda ya tsira wanda kuskuren sa yafi daidan sa shine bai tsira ba a ummatul islam kuma yawanci musamman waɗanda ya zama to kyakkyawan ambaton su ya yaɗu a cikin al'umma to bai kamata ambace su ba sai birjamin sai da kyakkyawan ambato amma ba wanda yake zai zama to kan cewa bai fada cikin wani abu na kuskure ba amma al'ibra abinda ake dubawa shine menene ya zama to yayin rinjaye akan abu yanzu irin su Imam al-Haramain al-Juwayni irin abubuwan da suka yi a babin usulul fiqh da babin fiqh al-Shafi'iyya ba karamin abin nan gudumawa suka yi ma addini ba wannan wai yana tambayar karin bayani ne akan daga hannu wajen yin addu'a da Allah ya dan yi hakuri sai mun zo darasin fiqh Malam menene zan yawaita karantawa wanda zai sa na ji larabci kuma wai yaya zan zama bajini a fannin hadisi to wannan irin wannan himma tana da kyau wallahi kuma da irin wannan ne ake cimma manufa dan yawanci zaka ga yawanci abin nan da yawa daga malaman da suka zamanto sun zamanto fitattu akwai wani abu da ya sanya su suka rinka hango suka sanya ma kansu wata manufa babba suka ce sai sun cimma ta wannan yana da kyau wannan gaskiya dangane da harshen larabci abubuwa masu yawa ne dai kowane harshe abin da yake bukata yawan karatu a cikin fannin mutum ka dauki littafin kana karantawa musamman abubuwan da suke masu sauki wanda yake fahimtar su za ta yi maka sauki kamar littafin da ake karantawa kamar alal misali ana darasin tafsiri in za a yi tafsiri ya zamanto kai kamar dai tafsirin Ibn Kathir tafsiri ne wanda yake larabcin sa ne sauki to mutum kai yawan ka karanta irin wayannan littafai tun baka fahimtar 90% sai ka zo kana fahimtar 70% a hankali sai ka zo kana fahimtar ya zamanto I think sai ya zamanto wanda kake fahimtar har ya so madara abinda baka fahimta har sai ya kai ya zamanto kusan in kana karanta 90% duk kana fahimta har ka zo lokacin da zai zamanto 100% kana fahimta amma dole sai da kokari wajen karatu din yawan mutala tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma ya kamata din ka sanya tafai din na koyon larabci musamman tafan nahau waɗanda suke daban-daban ne akwai lokacin da an Allah yadda za a samu lokaci a danyi bayani akan wannan dangane da kuma fannin hadisi zama bajini a fannin hadisi to wannan babban magana ce gaskiya amma dai a fara dai da ya kamata ka fara da haddace 40 hadis sannan ka zo ka samu umdatul ahkam ita ma ka haddace ta to sannan in ka samu wannan to sai kuma ka samu ka fara da muktasar sahih al-bukhari da muktasar sahih muslim ai bulugul maram da wahala gare haddace muktasar al-bukhari bisa je bulugul maram indai haddace umda shi kenan ka fara da ingantattu in ka haddace waɗannan to shi kuma ya zamanto kai kokarin mutala'an kutubus sitta tare da kan cewa kuma kar ka manta da musalla da ilmul jarh wa ta'dil wanda ke shi wannan ilimi ne da yake buƙatar fahimta da gogayya da kuma ga tatbiqin malamai yanda suka yi shi ma dan Allah za mu samu lokaci da za mu dan yi bayani akan waɗannan insha Allah wannan kuma waya ce ai masa bayani akan taron suna da kuma sadakar uku sun halarta na tabbatar malam yayi muku bayani a lokaci masu yawa misali saboda lokaci wannan yake cewa yana tambayar ba isnadu hadal hadith an abi dhar wa mu'adh ibn jabal radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan qala ba'd an-nas isnaduhu da'if to yana so a kawo masa isnadin wannan hadisin daga abu dhar da mu'adh ibn jabal to a lokacin masu irin wannan ya riga ya wuce ni ba san isnadin wannan hadisin ba irin wannan sayhu fad al-hadith ake mu tambaya irin wannan mun kunan ai mu daliban hadisi ne ba abin nan ba fad al-hadith ba amma in yana so a binciko masa zan binciko masa amma aka ban hadisi ba sai wannan kuma قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليعذب المؤمن ببكاء اهله عليه عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذاب لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى شو بسني بمن يمين تنبت تاسع أنا نعم وما تنبت يبني أوكي توشي كنا وما تنبت تاسن سيكي توشي كنا الحمد لله عليكم السلام jazakallahu الله خير malam nan dan uwa yayi tsokaci akan cewa an wadansu malamai sun yi magana akan wadansu hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim to karar mutane su magana kan kan mutane su dauka cewa har yanzu ba aurowar yi maganar ba cewa har yanzu saboda haka kenan ko shi aka kawo maka hadisi na Bukhari saka ai ta yi wani da cikin wanda aka yi intiqadi fara haga baki ɗaya kadasar da Bukhari da Muslim suke ci ta rushe kenan ko ba haka ba to abinda nake so in sanar da ƴan uwa anan shine cewa dukkan hadisan nan da aka yi magana akan su malamai sun yi cikakken bayani akan su kuma sun tabbatar da kan cewa abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo shine daidai daga cikin malaman da suka yi akwai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin muqaddimar Sahih al-Bukhari Hadith Sari ya kawo su hadisi bayan hadisi kowane hadisi wanda suke cikin Sahih al-Bukhari kenan kowane hadisin yace qala ad-Darqutni ga abinda Imam ad-Darqutni yake cewa ya kamata kuma ku fahimci wani abu wato abinda ake nufi yawanci hadisi ne za a rawaito shi yanzu alal misali kamar hadisin ibn Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain fa qala innahuma la yu'adhaban wama yu'adhaban fi kabir amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawt wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima wannan hadisin an samu sabani a wajen isnadin hadisin wajen tabi'in da ya rawaito daga ibn Abbas wadansu suka ce Sa'id ibn Jubair ne wadansu suka ce a'a ba shi bane shi yasa irin wannan ne fa saboda haka Imam al-Bukhari ya zabi isnadi ibn ad-Darqutni yana ganin kishiyar wannan isnadin wanda ba shi ba shine yafi inganci saboda haka sai yace maimakon ya fitar da hadisin ta wannan isnadin ga ta isnadin da ya kamata ya fitar da shi shine yafi dacewa da sharadin sa yawanci da wannan jinsin ne fa dan ku fahimta ba wai hadisi bane wanda za a ruwaito a ce wannan hadisin san bai inganta ba aslan Bukhari ya kawo shi a'a yawancin ikhtilaf ne a wajen at-tabi'i ko kuma wajen cewa ya kawo hadisin waɗansu ruwaito shi mausu waɗansu ruwaito shi mursal sai ce a'a ai kamar wanda suka ruwaito shi mursali ba su faɗi sahabi ba sun fi inganci bisa wanda suka ruwaito shi mausulan kuma duk tare da wannan a wannan sabanin ma yawanci za ga Ibn Hajar yayi bayani akan cewa gaskiya sa tare da Imam al-Bukhari shi kuma Imam Muslim daga cikin malaman da suka yi bayani akan waɗannan ilzamomi su magana da Ibn Darqutni yayi akwai malamin yana nan yana dare har yanzu Sheikh Rabi' al-Madkhali yayi littafin sa wanda yayi magister akai bainal imamai ad-Darqutni wal Imam Muslim ya kawo dukkan hadisan da Darqutni ya kawo akan Sahih Muslim ya lizimta masa waɗansu lizimce da cewa hadisan ba su kai sharadin sa ba ko kuma wani isnadin yafi nasa isnadin da ya kawo tabbas me yasa bai kawo wancan isnadin ba ya kawo wannan isnadin shi ma dai ya kawo jawabi akan su wanda yake yawan jawaban dama can suna cikin sharhin Imam an-Nawawi da yake akan Sahih Muslim so da ka waɗannan hadisi da aka riga aka kawo an riga fa an gama malamai sun riga sun yi jawabi amma abin da yasa Ibn Hajar ya kawo dan karke masa ilzami cewa ai ka ce al'umma gabaki daya sun karbi littafin nasu bil qabul kace to ai akwai wanda Darqutni da sauransu suke magana akan waɗansu hadisai nan wajen ba a sami ijma'i ba kasancewar ba a sami ijma'i ba bai kore cewa amma hatta akan su waɗannan hadisan da ake intiqadi daidai yana tare da Imam al-Bukhari da Muslim ba wannan shine kai abin da nake so ne tambihi akai kuma mutum yana so ya na abin da hukara ina ƙara tabbatar muku cewa nau'in sabanin da akai nau'in maganar da akai a wani nau'i ne na wato a cikin ilmin ilalul hadith nau'i ne wanda yake da kai ba wai ba illa ce zahira ba musan ana sukan hadisi da illa zahira da illa boyayya illa zahira shine kamar kace wanda ya ruwaito hadisin ba ingantacce bane ko kuma hadisin ba mausuli bane akwai yankewa a cikin isnadi wannan illa zahira kenan to ba ta wannan janibin bane ake suka akan su amma illa ce wanda take ghamida oyayya shine kamar a ce wani isnadi ya fi wani isnadi irin waɗannan waɗanda suke ba sa tasiri akan ingancin hadisin to shine wannan yana magana akan mukhtalaful hadith hadith wanda yake duk sun inganta hadisai biyu wanda yake duk sun inganta amma kowanne daga cikin su ya nuna hukunci sabanin hukuncin da ɗayan ya nuna ka gani to ba zai yi ba a ce gabaki ɗayan su sun zamanto daidai fi nafsul waqt wanda yake akwai wannan akwai mukhtalaful hadith akwai mukhtalaf hadith sahihain wanda yake zaka ga hadisi ya zo a cikin bukhari amma wani hadisin a cikin bukhari din yayi mu'araba da shi akan matsala to wani lokaci zaka ga kan cewa malamai sun samu sun yi jam'i tsakanin su wani lokaci kuma ba lallai ya zama to kan cewa sun yi jam'in ba to irin waɗannan hadisai wanda suke mukhtalaful hadith ake ce musu wanda aka samu wannan su kansu ba sa ciki domin idan ya zama to cewa dukkan hadisai guda biyu abinda suke nunawa yayi sabani da juna to ba zai yi ba a ce gabaki ɗayan su daidai ne fi nafsul waqt dole ya zama to kan cewa wani za a rinjayar akan wani in ba an aka haka yin jam'i tsakanin su ba zan iya halarto misali akan waɗannan ba yanzu amma abu ne wanda yake akwai littafin Ibn al-Jawzi da yayi akan mukhtalaful hadith fi sahihain hadisan da suke cikin sahihain da suke da cikin irin waɗannan da kuma wannan akwai littafin Ibn Abdul Barr al-As'ilatul Mustadraba wato tambayoyi ne aka yi masa akan irin waɗannan hadisai inda suke cikin sahihul Bukhari ba zai da buga shi da ina da shi insha Allah zan samu muku waɗansu misalai a cikin su a darasi mai zuwa bi idnillah.